فبشره لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ايها الله ملوكتين سريكي قوديا دي حدا ما اولنا مسلاتي من البركانا مرغاي على دي بشير اسمان توبا واندي كي مبورغن دي البركة عند مكاحتو اولنا رانا تعالى حميس عشرين دا وقعي قوتن جماد العاخر في قرى تدوه ديلة دليل لدى اربعين دا وقعي بايدرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دا قوقع دوا مدينة وان دا يدي دي دا شاب وقعي نيكو شاتفس قوتن شابي شكرا تدبو بيلا شرين دير ميلادية مو هدا عنام مغوليني دو منتهي دم قوم أبو جمو مرنر بيواد علام روكشن سريكي يمسا ودو غني حبيب عثمان دا الله يمسا بيواد كتن سيور zai fara samun wato wani matsayi daga cikin matsayi da ake samu a wannan rayuwar ta duniya. Malam Habibu Usman nan da awa 48 Allah zai azurta shi da Hafiza Khadija Kabir Gwadabe wanda shi ma da ta alqur'ani ne ita ma mahaddaci alqur'ani ko shakka babu wannan baiwa ce da ba kowa Allah yake yi ba. To muna yi masu fatan alkhairi, muna roƙon Allah mu lokacin sarki ya ba su ƴaƴa mahaddata alqur'ani waɗanda za duniya za ta yi alfahari da su kuma ta zama farin cikin idanunsu duniya da lahira. Mun haɗu ne a wannan guri a wannan masallaci da taya shi ko taya su mana duka su bi domin yin ƴar gajeriyar walima, faɗakarwa da walima a baya, inda muke tare da ɗaya daga cikin malamanmu a Sheikh Muhammad Gali Hannafi, wanda zai tunatar da mu wasu abubuwa daga wato abubuwan da suka shafi aure, domin aure wata irin university ce da take da different faculty. Sai mutum za ka ga ya daɗe da aure shekara ta 15 da aure, amma da an shiga wani faculty ɗin sai ka ga ashe kai tun da kake baka taɓa shiga wannan faculty ba. To ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muke in munasaba aure ta taso ake tunatarwa, domin makaranta ce mai faɗi kuma kowane faculty daban da abinda yake aiwatarwa daban da abinda wani faculty yake. Shi yasa duk mai hikima abinda ya shafi aure za ku ga baya kwaikwayar gidan wani ya kawo gidansa, in kai wannan za ka iya rusa gidanka, kai kake duba ga mai zai dace da gidanka domin ka aiwatar da abinda ya kamata. Ba a cewa mutum dan wannan yana da mata biyu ya raba kwana bibbiyu in ce ni ma ina da mata biyu sai na raba, a'a ni zan duba ga me yafi dacewa da gidana kawai ne, in ma aure za a raba sai mai kisa. Ba wace ke cewa idan wani wato ya rawa aka yi masa leƙi wani ya yi duka zai wannan shi ne abinda muke fata. Ka san an ce tunda Allah ya sa wayannan angwayen da ango da abaja duk mutanen kirki ne lafiyayyu, mun tabbatar da cewa kawayensu ba haka za su zama. To da alamun haka gaskiya, tun daga yanzu na ga alamar za a ba mu haɗin kai wajen sauraro. Kowa ya san yadda muka san wala tusaki ala llahi ahadan, yadda muka san amaryar da nutsuwa, to mun san baya ta rayu ta ɗebo kawaye da iyaye waɗanda ba na tsatsuwa, to haka su ba su ke. muna fatan ƴan mintunan da suka rage da Allah za a ba mu kunnuwa na tauraro domin a ji abin da malam yake gaba da shi malam Muhammad Gadi Halafi fadal mashkura
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Margayi Alhaji Bashir Tofa, Allah ya ji kansa da rahama, domin tunatar da kawunanmu game da abin da ya danganci ko ya shafi wannan addini namu na Musulunci. Babu buƙatar sake faɗin kwanan wata ko rana, domin malam ya riga ya gabatar da wannan. Sannan ita kanta munasaba ko dalili ko makasudin haduwar tamu sananne ne na daltame, wato duk mun san cewa haduwar tamu tana da alaƙa da wani muhimmin al'amari mai girma a wannan addini namu na Musulunci, wanda ayoyin Alƙur'ani da hadithan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa sun yi magana game da mahimmancin wato wannan tattaunawa tamu ko kuma wannan ibada wanda shine makasudin haduwarmu don tattaunawa akan ta. Sannan kuma ibada ce wanda take ba a gajiya da tattaunawa akan ta kamar yanda ba a gajiya da maimaitata, domin ibada ce wadda ta samo asali tun daga samuwar ɗan adam a doron ƙasa. To shi yasa ko da yaushe yanda ake yi ba ƙauƙautawa a kowane ɓangare na duniya da kowane sashi, malma kana iya cewa kowace ƙabila da kowane irin addini sun yarda da irin wannan zamantakewa na a haɗu tsakanin namiji da mace a wata rumfa ko wata lema domin gudanar da wata rayuwa da sunan aure, ko kuma kila duk da sunan da masu kiran wannan za su kira shi kila duba da bambancin addini ko bambancin wuri. To wannan yana nuna mana cewa wannan ibada ce da take da mahimmanci. Kasantuwar mutum ya shekara 50 ko 60 ko 70 ko na mai kama da haka kanta ko a cikinta baya nuna cewa baya buƙatar a sake tattaunawa akan wannan matsala a gabansa. Haka kasantuwar mutum ƙarami ne, ana ganin shekarunsa ba su kai ga wannan gaba ba, shi ma yana da buƙatar tun da ƙanƙantar tasa ya fara sanin da wannan muhimmiyar ibada da wannan muhimmin al'amari, wanda nan gaba ana sa ran shi ma zai tsinduma cikin sa. Da haka kaga kenan wato wace irin tattaunawa ce wadda ta shafi kowa da kowa, ta shafi maza, ta shafi mata, ta shafi ainihin wato ƙanana da manya gabaki daya. Kuma ibada ce fadinta ya wuce iya tattaunata lokaci guda a zama guda, sai dai kamar yadda aka saba duk sanda aka haɗu aka kalli wani abu mai muhimmanci a ɗanyi tsokaci a kansa, duba da ƙarancin lokacin da kuma fadin abin tattaunawa din. Abin da nake so in ɗanyi mana wato nasiha ko jan hankali a kai, musamman duba da su wa'innan ma'aurata, irin su kasancewarsa shi gwani a Al-Qur'ani da kuma kasantuwarta ita hadiza mahaddaciyar Al-Qur'ani, ko shakka babu wannan haduwa ce wadda ake kyautata zato na za a haifi ɗa mai gida. Haduwa ce wadda irinta ya kamata ta ci gaba da kasancewa, duk da cewa in ka kalli yanayi da al'umma da yadda abubuwa suke tafiya ana samun sabanin haka. Amma gaskiyar al'amari wannan al'amari akwai ban sha'awa, akwai jin daɗi, domin kamar kana iya cewa an dora wato mai ake cewa ƙwarya a gurbinta. Shi yasa zan iya cewa wannan taken lakcar kawai zan ce masa too much. Wato abin ya yi mace. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. To kusan akan wannan ayar ma zan dan shiga da lakcattawa ta wannan sigar. Allah madaukakin sarki yake cewa al-khabithatu lil-khabithin, wato miyagun mata masu mummunar ɗabi'a, masu mugun hali, masu ƙazamar kalma, masu muguwar shiga, masu muguwar aniya, masu lalatacciyar zuciya, waɗanda suka dace da su su ne miyagun mazaje, masu mugun hali, masu miyagun ɗabi'u, masu ƙazamar harshe, masu ainihin wato rashin daɗin al'amari. Allah maɗaukakin sarki yace al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, ma'ana kazaman maza sun dace da kazaman mata. To sai Allah ta'ala ce wat-tayyibatu lit-tayyibin, tsarka kan mata masu tsafta, masu kyakkyawar zuciya, masu kyakkyawar aniya, masu kyawawan halaye, masu kyawun harshe, masu ainihin wato kyakkyawan wato mu'amala, wannan sun dace wato ga maza irin su masu tsafta a harshe, masu kyawun halaye, masu kyakkyawar zuciya, masu kyakkyawan aiki. Shine wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. To idan muka kalli wannan aya, kaga ya nuna cewa ashe at-tayyib, abinda yake mai kyau, abin da yake mai tsafta, abin da yake tsarkakacce, abin so ne, abin kauna ne ga tsarkakaffu, nagartattu, kirkakan mutane. Shi yasa kalmar at-tayyib kalma ce mai daɗin ji. Ma'anar at-tayyib ma'ana ce mai abar kauna, abar soyuwa a zukata. Zukatan mutane suna sha'awar at-tayyib, wato abin da yake at-tayyib. Sannan hankula tsarkakakku, hankula waɗanda suke masu lafiya, ba marasa lafiya ba, suna wato sha'awa, suna kuma ainihin wato sha'awar wannan kalma. Don haka babu wata matsaya mafi kyau, babu wani lafazi mafi kyau, babu wata ma'ana mafi daɗi sama da a ce wa mutum rajulun tayyib, ko a ce imra'atun tayyiba. Babu wani abu da ya fi wannan kyau. a hankalce babu abin da yafi dadi a ma'ana sama da a ce wane mutumin kirki wane tsarkakacce wane nagartacce ne babu abu mai dadi irin a ce wance tsarkakacciya ce wance nagartacciya ce wance mutuniyar kirki ce wannan abu yana da dadi kai hatta a cikin nema a ce wannan neman tsarkakaccen nema ne nema ne na halal kasuwanci ne mai tsafta aiki ne kwadago mai tsafta wannan abin so ne kai rayuwa ma a ce rayuwa ce tayyiba babu wanda baya so ya samu hayatun tayyiba rayuwar ita ma ta zamanto rayuwa mai dadi rayuwa mai tsafta wannan abar so ce sannan a ce matsuguni shi ma a ce manzilun tayyib a ce wannan gidan gida ne mai dadin zama gida ne mai tsafta gida ne ainihin wato wanda yake tayyib wannan abin so ce kalma ta zama tayyiba abar so ce kai kyakkyawan karshe ma ana so ya zama mai kyau ana so karshen mutum ya zama tayyib babu cikin maza ko mata da babu wanda yake wato wanda baya so ya cika da kyau a karshe dukkanin mu'mini musulmi namiji ko mace yana so ko tana so ta yi kyakkyawan karshe a ce kya wato karshen ta yayi kyau kaga kenan tayyib abu ne mai dadi a farko tayyib abu ne mai dadi a tsakiya tayyib abu ne mai dadi a karshe saboda daukakar at-tayyib abun aka ce tsarkakacce aka ce nagartacce aka ce na kwarai to wannan saboda daukakar sa da tsarkakar sa da zaman sa tatacce da kwarjinin wanda ya sufantu da wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaba wa kansa wannan kalma ta tayyib inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki tayyib tsarkakacce ne la yaqbalu illa tayyiban manzon Allah cikin hadisi yace Allah ta'ala baya karbar wani aiki sai wanda ya zama tayyib baya karbar mutum sai ya zama tayyib in namiji ya zama tayyib ya zama karbabbe wurin Allah in mace ta zama tayyiba ta zama karbabbiya wurin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yana son at-tayyib in dai kika zama at-tayyiba Allah yana son ki in ka zama at-tayyib Allah madaukakin sarki yana son ka Allah yana son ahalin at-tayyib sannan Allah madaukakin sarki ya sanya at-tayyib gabaki dayansa aljanna yake dukkan at-tayyib karshen sa aljanna ne in kalma ce in aiki ne idan mutum ya zama at-tayyib gabaki daya maganarsa ta zama tayyiba mu'amalarsa ta zama tayyiba aikin sa ya zama tayyib wannan sakamakon sa aljanna kamar yanda kazamin baki kazamin harshe kazamar dabi'a kazamar al'ada kazamin aiki gabaki dayansa shi kuma ranar tashin alkiyama Allah zai tattara shi ne gaba daya ba inda ya dace da kazamar kalma kazamin aiki kazamar dabi'a sai gidan wuta Allah madaukakin sarki ya tsare da haka Allah madaukakin sarki ya zaba a kowane jinsi cikin jinsin abubuwan da ya halitta ya zaɓi mafi tsafta ta kalla da Allah ta'ala ya tashi zaɓa cikin mutane sai ya zaɓi manzanni sun fi kowa tsarki sun fi kowa tsafta sun fi kowa dagarta sun fi kowa mu'amala sun fi kowa kyakkyawan harshe sun fi kowa kyakkyawan aiki a cikin nasu ma sai Allah ta'ala ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine afiyar shi yafi kowa tsarki shi yafi kowa tsafta shi yafi kowa nagarta a cikin annabawa da manzanni haka in ka kalli a cikin garuruwa Allah madaukakin sarki sai ya zabi garin Makka a cikin masallatai sai Allah ta'ala ya zabi wato masallacin Harim ya zabi masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka kenan ashe a cikin komai Allah ta'ala yana zabar aqiya wanda yafi kuma yakan zake shi ya danganta shi zuwa gare shi yana yadda da abin da yake tayyib ba wani sa ba ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u Allah ta'ala ce dukkan mu'mini babu kalmomin da suke hawa-hawa zuwa ga Allah sai akwai duk kalmar da ta fito ba tayyib bace to ba ta hawa-hawa zuwa ga Allah kenan kalmomi masu dadi kalmomi masu tsarki kalmomi masu tsafta su ne waɗanda suke hawa-hawa suke tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki wala amalu salih nagartaccen aiki yarfa'u shine wanda Allah ke daukaka shi zuwa sama dan haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ku mutane lalle Allah madaukakin sarki tayyib tsarkakacce ne la yaqbalu illa tayyiba wa inna tayyiba lalle mu sani cewa dukkan tsarkakacce to babu abin da yake dacewa da shi sai tsarkakacce ba abin da yake nutsuwa da shi sai tayyib abin da yake tsarkakacce tsaftatacce dukkan tayyib ko namiji ko mace za ka ga baya so daga cikin ayyuka sai tayyib dukkan tayyib baya ci sai abin da yake tayyib ko abinci zai ci ko abin sha zai sha ko za ta sha to ba ta sha sai tayyib baya sha sai tayyib sai abin da yake halal ne abin da yake tsaftatacce ne abin da yake ingantacce ne a cikin dabi'u shi tayyib baya sha'awar kowace dabi'a sai abyabaha mafi kyawun dabi'a mafi tsaftar dabi'a mafi tsarkaka cikin dabi'u duk tayyib za ka sune halayen da yake dauka su zama sufofinsa babu wanda yafi nisantar kazanta yafi nisantar kazamar magana yafi nisantar kazamun aiki yafi nisantar kazamar mu'amala a maganganu a ayyuka a shiga a fita a tufafi babu wanda yafi nisantar kazanta sai abayi shi sa baya zabar abinci ko abin sha sai wanda yafi tsafta yafi tsarki yafi zama halal haka a cikin mata baya zaba illa atyabahunna shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kakaf je ka karanta tarihin matansa karanta tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayat da ne mabudin kunne da ita zai tabbatar maka da wato hakikalin fassara ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaje da sharri da yarfa da akai wa uwar mu'minai aisha wannan ayat ta wanke ta domin an nuna matan annabi tsarkakakku ne domin wato wa tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat in har mun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam at-tayyib ne ko ma mu ce at-tayyib to zamu yadda cewa duk matan da Allah ta'ala ya zaba masa at-tayyib mafiya tsarki mafiya tsafta dan haka wannan aure duk shin fada nake yi na nuna dacewar ma'auratan na nuna cancantar wannan mahada da ta hada su na nuna dacewar wannan matafiya da ta hada su kuma manufar da ta hada su kuma wannan yana daga cikin abinda muke kyautata zato in aka koma yi irin wannan tsarin nagartattu za su ƙara yawaita daya sannan in wannan ya ci gaba da faruwa korafe-korafe na gidajen aure za su sauki domin babu yanda za a ka aure wanda bai san darajarka ba bai san kimarka ba bai san mutuncinka ba bai san abin da Allah ya ajiye a tattare da kai ba wannan za ka yi annadamu alama fata bari in ba ku misali duk wanda da ya tashi shi a tayyib ne amma sai ya biye wa son zuciya sai ya zaɓi al-khabir a matsayin abokin zama zai yi da na sani yanzu kowa da ta je ta karanci boko zalla ta zama yar boko bi ma'anar kalima ai tana yin da na sani in ta aure wanda ba dan boko ba ba zai fahimce ta ba irin tunanin ta ba irin nasa bane waye wata ba irin ta sa bace abinda ita tana iya adopting din shi ba zai iya adopting ba abinda take da shi da take son ta play role a kansa ba zai ba ta damar yin haka ba da haka za ka ga ana ta kici kaka ba jin dadi saboda babu mace yanzu duk wanda ta auri wanda yake dan barkin ita kuma ba haka take ba ka tambayi din matan da suka yi irin wannan gangancin za su ga ya ba suna yin annadamu alama fata zai aure ta ya aje ta babu ba zai daina barkin yanzu kaga inda sun yi amfani da wannan ayat to babu hadin buri ba ruwan buri da gada ba ruwan kifi da kakka da kamata yayi je ya samu wata tantiriya wata asharajiya wata fasika yaje ya aure ta ba gori tsakanin su babu gori yanzu duk wanda yayi gangancin auren wanda take lesbianism ko ba kowa tayi taubatan da soha ba auren ta da yayi ba zai hana ta wannan hudda ba duk wanda ta auri wanda yake homosexuality yake luwadi to in ba sa'a ba ita za ta zama shahida shahidun min ahadi ita ce farkon wanda za ta ci gaba da dandanar kudar muguwar wannan dabi'a ta sa dan babu mawaki ya dinga mu'amala da ita irin mu'amalar kaumul lut saboda ta auri wanda ba sa'an ta bane ta auri wanda ba mace din ta bane wannan kuskuren da ake yarinya a zaunar da ita ta haddace alqur'ani daga bango zuwa bango hadda nagartacciya ingantacciya a dauke ta a bawa wanda ko juzu amma bai haddace ba to ita za ta buga ne hadarin haka za ta buga ne hadarin haka a wahala ta je da safi ta je da rana ta je bayan magariba ai ta gwagwagwa ta yi tilawa a dauke ta farkon hadarin da take haduwa da shi shine na barewar tilawa wala tilawa za ta zube da ta mu dauki wannan ayar ta zama mana ma'auni in muka dauke ta zama ma'auni to korafe-korafen da muke da shi a rayuwar aure za ta yi sauki domin duk wanda ya aura wanda yake sa'ansa ko ya auro irinsa to babu korafi da za a dinga samu a cikin wannan rayuwar aura shi yasa Allah madaukakin sarki yake annabiyyu ta tawaffakumul mala'ikatu tayyibina yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannati bima kuntum ta'malun wadanda mala'iku suka zo karbar rayukansu tayyibina suna zamantowa a halin tayyibun wato karkakakku nagartattu mutanen kirki ya kulu da mala'iku har zuwa wajen karbaran su mala'iku masu rahama masu tausayi masu jin kai wannan shifati nashta ake aika irinsu amma duk mutumin banza zaka ji Allah ta'ala ce wannazi'ati gharqa wayannan sune mala'ikun da yake hada ido da su suke zarar ransa da aka kaga shi mutumin kirki a farko kamata yayi tafiyarsa ta zama ta mutanen kirki abokan hulɗarsa duk su zama nagartattu wannan shi zai sa rayuwar ta yi kyau kuma ƙarshen ma ainihin wato yayi kyau Allah madaukakin sarki yake cewa mala'iku za su ce da su salamu alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna ta dalilin abin da kuka kance kula aikatawa suna daga cikin waɗanda masu tsaron aljanna za su ce da su salamu alaikum ibtum fadkhuluha khalidin amincin Allah kuka ya tabbata a kanku ku shiga cikin aljanna kun ji dadin ku shiga cikin aljanna kuna masu dawwama a cikin ta hikimar ubangiji ta'ala ta hukunta wato alhaya rayuwa ta hada
tsakanin al-khabith da al-tayyib wannan larura da kuma hikimar Allah ta hukunta haduwar al-khabith da al-tayyib a wannan duniya ko kana so ko baka so sai kaga al-khabith al-khabith ko yana so ko baya so sai yaga al-tayyib wannan haka Allah madaukakin sarki kamar yanda Allah ta'ala ce huwal ladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah ta'ala shine ya halice ku a cikin ku akwai kafirai a cikin ku akwai mu'mini da haka Allah ta'ala ya hada wannan rayuwar to amma ana kallon kallo ne ba a shiga iyakar juna wal haqq wal batil kamar yanda Allah ta'ala ya gauraya ya kuma hada tsakanin gaskiya da ƙarya liyakuna fi zalika tamayuz wa tafadu wa idan asabu bambancewa da fayyacewa tsakani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al arwahu junudun mujannada al arwahu junudun mujannada duk inda mutumin kirki yake sanso insa yana sansano masa mutanen kirki duk inda mutumin banza yake yana da wani sanso da yake sansano masa mutanen banza yanzu wata ko kudi aka sa ba take zuwa nan gurin domin gurin bai dace da ita ba yanayin bai mata ba abubuwan da ake fada ba su mata ba da aka ba irin gurin ta bane wata kuma kila gayyar gayya ma ta biyo saboda tana so ta ji me Allah yake me Annabi yake san so dinta yana so ya san saro wannan san so dinta yana so ya san saro wannan yanzu akai bakon dan shaye shaye a gida inda zai saki daya sai kun ga ya samu ɗan shaye-shaye yana zuwa sai ka ga sun yi masa rakiya saboda wancan hadisin al-arwahu junudun mujannada in aka samu wata mutune kirki a tayyiba ta zo gida za ta yi tsati insha Allah sai ka ga an nemi alfarmar malamin ƴaƴan gidan a islamiyya cewa Allah ba kuwa kaza za ta dan dinga zuwa tana zama za ta yi tsati ɗaya ko sati biyu kafin ta koma gida ba tana san ta zo makarantar dan gurin ne da take samun natsuwa da shi take samun idimi ina ne shi amma mutumin banza ne za ka shi ma shi yasa suka ce ko makaranta da an kawo sabon dalibi wani lokaci za ka kawo mutumin kirki a ba a yaban dan kuturu sai ya shekara da dan yatsu da yan yatsu ba shi lokaci wannan dan kawaicin da yake dan shiru din da take yi dan kamar bata san me take yi ba sannan da take yi wawware ina ta gida ta take ba tare da wani lokaci mai tsawo ba kafin ta biyara wato zangon karatu ya raba sai kaga ta shiga cikin group din mutanen ta saboda al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf shi yasa wata kuna zama ba ku abinci bai sai kun yi fada take yanayin ku ba dai bane kila gidan ku daya amma kullun fi falakin yasbahun inda kika nufa da ban inda ta nufa da ban shi yasa zaka ganci ai wancin inuwa ba sa shin inuwa ne da wancin inda sun zauna sai sun yi fada wannan abin da haka kenan haduwar mu da nagari da waɗanda ba nagari ba wai so ake mu fayyace junan mu mu ware kanmu nagari ya tsuntsunto ƴan uwansa nagari tafiya ka dinga hada shi da su wanda ba nagari ba ya wari ya tsuntsunci waɗanda suke ba nagari ba ƴan uwansa dan su ci gaba da tafiya dan tafiyar ta su ta yi daidai da juna dan haka mu fahimci wannan da kyau a cikin wannan aure wato duk ina gina shi ne akan at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wato wannan kamar shine kana iya cewa shine taken lecture in kuma zan tukai zan takeice ma in ce wannan auren sunan lecture too much domin duk inda malam ya jawo aya ya shiru za ta dauka ta ci gaba duk inda ta dauko qur'ani ya tare ta alaran ma yana kishin gida zai tashe ta wannan combination ya yi kyau madalla da irin wannan combination Allah ya yawaita mana irinsa saboda rashin samun irin wannan combination din ba karamin kuskure bane ba wai sai a alqur'ani ba a kowane fage na rayuwa ai combination din juna wannan ina gaya muku zai rage mana korafe-korafen aure misali shi yasa suka ce mutum ne yana korafi da matarsa ma'aikaciya ce misali ba ta samun isasshen lokacin sa sai wannan sai yake ganin bari ya karo aure da ya tashi sai saki auro ma'aikaciya wannan bai warke ba hayyar bai warke ba kamata yanzu ya tashi sai ya duba wanda ba ta aiki dan ta cike gifin da yake samu amma da ya tashi sai kuma auro wanda take ba ta wanda take ma'aikaciya to da haka shi yasa duk wanda yake tafiya akan wani tsari to in ya kuskura ya auri wanda ba a wannan tsarin yake ba to ana samun damuwa a cikin tafiya ko dai kamar yadda na sha mai cewa ko dai ki hakura da manufofinki ki hakura da inda kika nufa ki hakura da yanda kika tsara rayuwarki ki bi wannan duk da cewa kun sha bamban da shi a manufa kun sha bamban da shi a matafiya kun sha bamban da shi a tsari sai dai ki hakura kuma duk sanda kika samu dama zaki ga kina korafi duk sanda kika zauna da ƴan uwanki waɗanda kuke da same irin wannan za ku ji kuna korafi cewa wallahi ke baki sa'a miji saboda dai kina san kaza shi kuma baya so misali ke ƴan kwari sa ki kika urka zani har dole ki ta kuka ba ka san da ke baki san kazanta kullun kwaskwaskwas dake da kika tashi sai tsotsai yasa kika fada a kazani ai daga nan har auren ku ya kare ko har ɗaya daga cikin ku ya mutu in auren zai kai har zuwa mutuwar ɗaya daga cikin ku ba za ki fasa yin nadama ba ba za ki fasa yin korafi ba ki san da wannan to shi yasa at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat dan haka hafizai mata waɗanda suka fi dacewa da su hafizai maza ne Allah ya karatu ana fahimta wannan shine tsari shi yasa da dauko dan kanku dauka ba ya adalci ba ko ba ya balance ba shi yasa da ce in aka samu wanda ta karanci boko yar boko ce zalla to in ana so a bata haƙƙinta a bata dan boko kinno in ta fito ba gele ba ba shi da wata damuwa in ana sallama da shi zai zo mai ce wasu abokan aiki ku suna sallama ba shi ba wani duk wannan ba wani abu kawai duk yana cikin western education duk yana cikin wayewa da hisabu duk yana cikin westernization shi a wajen sa inda ma za ta je ku ce ai a wajen taro an bani hannu na ki karba da shi why not why not shi na ganin ta yi gidadanci ma dan me yasa za ta dinga sa wani hijabi wani niqabi wani kaza 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 shi wannan shine ma babban fadan su shi to sai zaman to da ma can ita ma ga yanayinta tana da western ideology tunaninta irin na westernization ne a cikin kwakwalwarta to kamata ya duba wanda yake shi ma haka to sai ga tana ta tafiya su ba korafi in yazo dama da mukullin sa ba ta ciki da ba zai damu da tana ina ina ta tauta tun da shi wata dama ya san kawai in yazo ya zame ta masha Allah in bai zame ta kawai mu daki ya shiga ciki kawai dan hada ci din sai sha da sauran su ba ba da abin nan to sai ta kuskure ta aure wanda shi kuma ba dan boko bane kuma ba shi da aqida irin ta boko sai ta sha wahala matuka in ma Allah ya sa auren yana da tsawon kwana to shi yasa za a ga cewa daga cikin tauye haƙƙi da ake shine a dauki wanda take da fahimtar addini mai kyau in aka ce fahimtar addini ba lallai sai ta haɗa ta alƙur'ani ba kamar yadda Allah ran biya ta haɗa ta alƙur'ani yanzu amma ita zaman to tayyiba ce wato ita shi at-tayyib din ya zama akwai alƙur'ani wato afiyaf ce wato ko da mutum yana da kyawawan dabi'u kyawawan halaye sai zaman to ƙoriya a kansu kuma mahaddacin alƙur'ani nuru ala nur kenan to wannan kamata yayi a taya ta lalibe da binciken wanda yake dacewa da ita dan waccan aya ta dabbako a kansu amma aka san haka to shi ya fi faruwa a cikin al'umma shi yasa sai kaga ga karatun amma tantance mai babu amma yanzu cikin yardar Allah malam gwani matarsa gwana wannan ko shakka babu kun san ƙarshen ƴaƴan da za a haifa kun san ƙarshen yayin shi yasa suka ce Allah madaukakin sarki ma ya bada wannan misali a cikin Al-Qur'ani. Yanzu idan mutum yana so yayi shuka, shukarsa ta yabanya ta kyau, sai ya dubi ƙasa fertile soil, wato sai ya duba ƙasa mai fertility, mai inganci, to wannan shi ne wanda idan yayi shuka za ta yabanya, za ta yi kyau, za a samu abin da ake bukata. Amma wallazi khabutha la yakhruju illa najidan. Idan ku mutum ya kuskura yayin shuka a ƙasa wadda take ba mai kyau ba, ba tsayi ba ba, kazamar ƙasa wadda ba ta da wato ƙarko, ba ta da fertility, to la yakhruju illa najidan. Ba abinda zai fito daga wannan kasar, abinda zai fito sai da kyar. Kila zai kashe kuɗi, ya biya kuɗin ma'aikata, ya zuba taki, ya fesa magani, ya yi duk abinda ake so, amma a nan gaba ɗaya an samu kwano biyu ko kwano uku a ƙarshen damuna. Saboda irin kasar da ya zaɓa kenan, wannan kuma consequence ɗin sai ya koma zuwa gare shi. Me ya hana lokacin da yake so ya samu nagartattun ƴaƴa, hafizan ƴaƴa? Me ya hana ya je ya zaɓi nagartacciyar mata, ya zaɓi tsayyiba don ya zama at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat? Da haka kun fahimci lakcata, kamata ya yi ƴan TikTok da auri junansu. Kamar yadda kwanan baya aka ce wani ya suna sa kan kallawo, aka ce kotu ta ɗaura masa aure ko hizba ce? Wani to ni ba rike sunansa ba ne, amma akwai wani wanda aka ce ɗan TikTok ne suka yi abin nan kawai shi kenan aka haɗa su. To kaga wannan auren nasu, kaga wannan ba gori. To mai wushiriya? To ya ruwa ita ma shi ne wushiriya? To yawwa, to kaga irin wannan shi ne babu kore, kamar yadda na ambata kansu. Amma babu yadda za a yi a samu nagartacciya mai tarbiyya, mai Al-Qur'ani, sannan a batta wani wanda ba shi da nagarta, ba shi da qualification mai kyau. In na ce qualification, ina nufin bai cika ƙa'idojin da ya kamata ce ya aure ta ba ya aure. Wannan na farko, an ci amanar ilimi, an ci amanar tarbiyyar da aka bayar, kuma ita kanta ba a yi mata ihsani. Yanzu ƙarshen ihsanin da aka yi wa wannan baiwar Allah shi ne aurar da ita ga Alaramba. An gama yi mata ihsani. Yanzu kawai abinda ya rage insha Allah shi ne a ga rayuwar kuma sai a dinga zuwa ɗaukar course domin Alaramba ne da Alaramba. Alaramba ne da Alaramba. Da haka wannan yana daga cikin abinda insha Allah ta'ala ana kyautata zato na cewa za a samu ainihin wato ɗa mai idon. Da haka cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana game da kyakkyawa da mummuna, Allah dai shi ya halicce su, ya halicci kyakkyawa, ya halicci mummuna, ya halicci mai kyawawan ɗabi'u, ya halicci mai mugayen ɗabi'u. Li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabith ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a thumma yaj'aluhu fi jahannam ulaika hum al-khasirun. Allah ta'ala ya ce dan ya bambance tsakanin kazami da mai tsafta. Ya za a ce mutum dan shaye-shaye? Ya za a ce mutum dan luwadi? Ya za a ce mutum mazinaci? Ya za a ce mutum fasiki, fajiri? A ɗauki saliha, salihatin qanitatin taqibatin, a ɗauka a bashi. Saboda kuɗi? Saboda mulki? Saboda wani matsayi? Wannan ko shakka babu yana daga cikin cin amanar da iyaye za su yi wa yayansu. Domin abin bai dace ba. Allah ta'ala ya ce yayi wannan ne li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Dan haka makomar al-khabith a nan duniya ba mai kyau bace, ballanta na har kai sha'awar hada tafiya da shi. Haka makomar al-khabith ba mai kyau bace a lahira, makoma ce wanda take ba mai daɗi ba. Shi yasa duk wanda take so ta yi nasara, ta dace a wannan rayuwar, sai ta zama tsayyiba, sai ta zama imra'atun tsayyiba. watakila in Allah ta'ala ya ga daga cikin take sai Allah ya azurta ta da at-tayyib sai su haifu at-tayyibun kaga wannan tafiya ta yi kyau kuma in ana irin wannan za a dinga mai fara gurbi da ainihin abin da ya kamata da haka su mu'minai sune wanda zukatansu suna da kyau maganganunsu suna da kyau ɗabi'unsu masu kyau ne ayyukansu masu kyau ne suna rayuwa a farfajiya mai kyau وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم حكى الله ملوك الجنسركي يجي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لك أقول أن أمتنا سر ريوى ميدادي تودك الشنسام ريوى ميدادي شينك أول أبو شنزما وانك طيب in mace ta auri namiji tayyib ta samu da rayatan tayyiba in namiji ya auri tayyiba za a samu ainihin wato rayuwa wanda take mai dadi Allah madaukakin sarki ya buga misali inna nufus at-tayyiba fi hadhihi al-haya wa tuzuciya mai kyau a wannan rayuwa kamar yadda na bada misali da zu kamar kasa ce mai kyau wadda take da yabanya take da albarka wadda in an yi shuka a cikin ta ana samun amfani mai tari yawa saboda tana rike ruwa tana fidda tsirrai tana fitar da albarka da ke cikin ta idan ku kasa ta zaman to ba mai kyau bace wannan kamar misalin zamantakewa da wanda yake ba lagartacce ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana maqalul jalisu salih wa jalisu su sai ce ka hamilin miski wani fikir kiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce misalin abokin tafiya misalin abokin zama misalin muji nagari misalin nagartacciyar mace a rayuwar aure sai manzan Allah ya ce ka hamilin misk kamar mai sai da turare wani fikir kiyar da mai hura zuga-zugi fa hamilin misk imma an yuhdiyak aw an tabta amin أو تجد منه ريحا طيبة ونافك الكير إما أن يهريك ثيابك أو أن تجد منه رائحة ممتنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتيب إن كي أبوتا كي زمن تكيوى كي مؤاملة كي فلتا يمتم الكيركي كبر كي أبوتاني كي مؤاملة دمثير تراري duk wanda yake abota da mai sai da turare yana samun ɗayan abu in ma dai ya baka kyauta ka ƙaru in ma ka ji wanda ƙanshinsa ya burge ka cikin turare lukan ka siya ka ba idanta in ma bai baka kyauta ba baka siya ba aƙalla zama da shi zai sa ka tashi kana kamshi ko baka sa turare ba sai a ji kamar kana ƙanshin turare saboda zama da mutumin kirki da haka yin muji wato auren muji nagartacce to kamar wato kamar abota ne da zamantakewa da bai sai da turare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ku kai zamantakewa da mugun aboki ka auri muguwa ko ta auri mugu to wannan kamar mutun yayi abota ne da nafikirki mai hura zuga-zugi makeri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kai abota da makeri in ma dai kayan ka kone domin duk lokacin da yake hura zuga-zugi harshen wato gawayi yana wato tantsan wuta yana tashi za ka ga kayan ka sun kukule idan kuwa baka samu haka ba to za ka tashi kana kaurin hayaki to dan haka duk wanda take nagartacciya ce da ta tashi sai ta auri mugu to ta yi digirgire da rayuwarta ta yi kantafi da jin dadinta ta yi bankwana da farin cikinta domin ta yi abota da wanda zai cutar da ita ta kowane irin yanayi ta kowane irin yanayi zai iya cutar da ita zai iya cutar da ita a maganganunsa ba magana mai dadi zai iya zaginta zai iya cin mutuncinta zai iya zagin iyayenta zai iya cutar da ita da bakaƙen maganganu zai iya dukanta zai iya illata ta zai iya mata horon yunwa, zai iya raba ta da farin ciki, zai iya tsinke alakata da ƴan uwanta da sauran abubuwa waɗannan duk abota zaman cewa da auren wanda yake ba da cewa mai mugun hali al-khabith dan ne wanda kai wannan amma idan khabitha ce ita ma to ita ma za a yi cancara ko kwankwarar da ake cewa ita khabitha shi khabith yana cutar da ita tana cutar da shi ba jin dadin ta yake ba ita ma ba jin dadin sa take ba ba magana mai dadi yake mata ba ita ma kwaba mata magana take yi ina fata an gane yana kana daga mun kamar yellow fever an fahimta ko so saboda haka waɗannan abubuwan su ne kamata mu kalla wajen neman abokin zama wallahi al-azim da yawa rashin bin irin waɗannan ka'idojin da dokoki ya sa da yawa ana cikin matsaloli kai mata da yawa yanzu fa suna fama da ciwon depression yawa ko ba wani ciwon depression ba wani abu bane face rayuwar auren ce ba daki abokin zaman ne ba daki ba daki saboda tafiya ce aka shirye ta ba a dace da juna ba baka dace da abokin tafiya ba shi sa ganganci na ƙarshe shine zabar wanda bai dace ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fadawju manzo Allah ce idan mutum yazo mai addini mai kyawawan dabi'u kyawawan halaye an bincika baya fitina da mutane a tsawon rayuwarsa ba a san abokin rigimarsa ba a tsawon rayuwarsa ba mugun mutum bane ba mazambaci bane ba ka'ini bane ma wato ba mai hakinci bane rayuwarsa dabi'unsa masu kyau ne kyaure shi Allah ya ce ku aura ya ku irin wannan yazo neman auren ya ku manzo Allah ya ce illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid in kuma ba haka ba to fitina mai girma wanda ba san karshen ta ba za ta barke a bayan kasa dan haka ina yi wa kaina wasiya da ƴan uwa mahalarta da kuma waɗannan ma'aurata musamman mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki mu yi kokarin zama mutanen kirki mu yi kokarin zama mutanen kirki nagari na kowa mu busai ne shi haka malam Bahaushe yake cewa da haka mu yi kokarin zama nagartattu dan mu dace da nagartattun abokan mu'amala ko na kasuwanci ko na makwabtaka shi yasa ko da makwabci ka samu kai nagartacce ne amma makocinka mugu ne to kana cikin azaba shi yasa cikin sa'adatul mar sa'ada da dan adam ke samu shine bayan ya samu mace ta gari ya samu abokin wato matsuguni mai yalwa ya samu abun hawa mai lafiya to akwai makoci mutum kirki da haka in Allah madaukakin sarki ya sa ka zama nagartacce Allah ya hada ka da abokan zama nagartattu to shine za a ga rayuwarka ba ciwon kai babu damuwa ba depression ba hawan jini ba kaza sai dai abinda kuma Allah madaukakin sarki so ya jarrabe ka da shi a matsayinka na mumini wannan kuma wato kofar jarabawa ga muminai a buɗe take a wurin Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan tafiya Allah madaukakin sarki ya haifar da tsami ido a cikin wannan tafiya Allah ya sa waɗannan gangaraye su gangaro mana gangaraye masu tarin yawa inda za su ci gaba da fa'idantar da al'umma Allah madaukakin sarki ya sa mu ma mu zama gwanaye Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ƴaƴa gwanaye Allah madaukakin sarki kuma ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan aure Allah madaukakin sarki ya kade musu fitina Allah madaukakin sarki ya bashi yin ikon yin adalci tsakanin iyalansa Allah madaukakin sarki ya sa ya fi karfin zuciyarsa wajen haɗe kan gidansa Allah madaukakin sarki su kuma ya azurta su da yi masa biyayya gaba daya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
mala Allah ya saka da alkhairi kusan gaskiya taro ya riga ya gama addu'a kun ga da ina da yawan lokaci a kai abubuwan da yawa ne amma so ne da farko da yi wani abu da wani ya fara bude wurin da karatu alqur'ani in ya gama alaran ya ta yi karatu alqur'ani haka na so gaskiya to amma ba sani ba masu sauraro kun ga abubuwan da nake na faɗa tun a farko wallahi kusan cikin ɗaliban da aka aura wannan baiwa Allah tana cikin ɗaliban da yawa an mata girma abin nufi kowa yayi sha'awar tsarin kowa ya yaba da irin tsarin da yake kuma an yaba wato mutum ya zama mutumin kirki alkhairi kuma a musamman iyayenta mahaifinta ya Allah ya ji kansa ya gafarta masa mahaifiyarsa da take ta yi ɗawainiya a kowanne ya zo yake mun ya rantse da Allah da da ragowa a gidan shi ma sai na kai me yasa saboda a tsayi ba fi da tsayi na dinnan da ba da ya faɗa a yi ƙoƙari a zama mutanen kirki saboda ko shakka babu muna kyauta sosai wala ni jaki Allah ya ahadan amma dai muna kyauta da mata da su a matsayin da na matsi muna kyauta da mata da su in Allah ya yarda zaton da muka yi mata za ta wuce nan wajen nagarta kuma ta yi ƙoƙari ta ga abubuwan da aka ɗauko ta da shi ta ɗora a kai domin ko shakka babu akwai manufofi da yawa alhamdulillah za ki tarar da abokiyar zama mutum ne ke wadda wato gudunmawar da tsayawar ta sai daka ya sa wato shi kansa mai gidanki gwani ya samu sauƙin tafi da abubuwan da cikin sauƙi ko shakka babu to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗe kanku ya ba ku zaman lafiya kuma ya ja wato ya sa dalilin ku muga ma'aikata suna ta zubowa da ya ga Allah wannan shi ne fatan da muke amma dai ina neman alfarma na san iyaye da masu sauraro za su zo abin da na yi niyya a yi ko aya ta biyu ne a ba su ko ko a kyale su yawwa to saboda haka zan fara da gwani ya biya mana ko da aya biyu ne ita kuma alaran da ya kun san umarni a ai ko lokaci ya je kun biya yawwa ba za ku yi mana wayo ba ita umarni za mu ba ta kawai shi kuma alfarma kuke ne ba a biya mana ko da aya uku ne insha Allah ta'ala gwani a dawo na fitar da mashura ko jaka babu a kinoki mai daita yadda kika hannun karba hannun biyar yadda kika da kuma kike mai muna roƙa Allah da ku sai zanti ya sa ka ko jaka babu politikin da yake cikin zuwa da mu Allah ya bari ba bade da kowa kuma wannan alƙairin da yake fa zuwa ga mahaifinka kware da shi Allah ya bari da yake mata albarka Allah ya bari da yake yawa da mana kira yau da yawa muna roƙa Allah da shi da tsawa da su da madaukaka Allah ya ga albarka ga cikin da ku magana ga madan ya haya dan ya yake mara tsaro ya tsawa mana ya haya wannan shi
I do.